Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da Taura Abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 20 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Baballa, ministan harkokin cikin gida mai riko na Taliban da Amurka ta kada shi a cikin jerin 'yan ta'adda a duniya, ya shirya buki a birnin Kabul na karrama 'yan kunar bakin wake da suka dauki alhakin kashin dubban sojojin Amurka da kawayenta. A ranar Alhamis, hukumar bincike manyan laifuka ta FBI a nan Amurka ta kai samami a wasu gidaje a Washington da New York da ke da alaka da hamshakin attajirin nan ɗan ƙasar Rasha Oleg Deripaska, mai hulɗa da gwamnatin Kremlin da kuma Paul Manafort, wanda ya taɓa zama shugaban yakin neman zaɓen Donald Trump a zaɓen shugaban ƙasar Amurka shekarar 2016. Kana a yayin da a yau Laraba masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama suka sha alwashin gudanar da zanga-zangar tunawa da gangamin Endsars a Lagos da sauran jihohin Najeriya. Rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta ce za ta sa kafar wando guda da duk wani mai neman tada kusuma ko gangami ba tare da izini ba.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa su jama'ar jamhuriyar Nijar sun yi nam da matakan da hukumomin kasar suka bayyana na fara sayar da kayan abinci a farashi mai rangwame tare da rabawa a wuraren da ake tsananin bukata.
Wannan tunanin da gwamnati abu ne mai kyau da aka yi la'akari da yadda dukkanin alamu da mana shekarar bana ta kawo tangarda a wasu gurare na wannan kasar. Kenan wannan yunkurin da gwamnati na rabawa mutane su maka kyauta wani wuri kuma a sayar musu da rahusa abu ne mai kyau.
A Najeriya kuma, cibiyar bincike da renon itatuwa da tsirrai ta Kano ta shirya wani taro don faɗakar da yara ƙanana mahimmancin tsirrai da itatuwa.
In aka kama yara suna ƙanana, za a fi iya canza tunaninsu, a sa su su so tsirrai, su so aikin tasu, su nisantar da sassades ɗin da sauransu.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya da Murtala Faruku Sanyin da ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Ministan harkokin cikin gida mai riko na Taliban da Amurka ta kada shi a cikin jerin 'yan ta'adda a duniya, ya shirya wani buki a birnin Kabul na karrama 'yan kunar bakin wake da suka dauki alhakin kashe dubban sojojin Amurka da kawayenta. Sirajuddin Haqqani, da Amurka ta ajiye tukunci a kansa na dala miliyan 10 ga wanda zai bada labari da zai kai ga kama shi, ya gana da wasu maharan a wurin bukin na ranar Litinin wanda aka yi a wani babban otel a babban birnin Afghanistan, inji kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida Kari Sa'id Hosti. Hosti ya zuba wasu hotuna da ba su da haske sosai a shafinsa na Twitter wanda suka nuna Haqqani yana addu'a kana yana rungumar iyalai 'yan kunar bakin wakin. Sa'annan daga bisani, ministan ya yaba wa maharan da yake kiran su gwarzaye a musulunci da kuma kasar. A cikin 'yan shekarun nan, Haqqani baya fita a bainar jama'a har ma lokacin da Taliban ta sake ɗirewa akan karagan mulkin kasar. Taliban ta sake samun mulkin kasar ne a cikin watan Agusta, yayi wani mummunar tashin hankali da kungiyar ta'addancin ta yi akan gwamnatin Afghanistan mai samun goyon bayan kasashen yamma da kuma rundunar haɗaka a jagorancin Amurka tsawon shekaru 20. A ranar Alhamis, hukumar bincike manyan laifuka ta FBI a nan Amurka ta kai samami a wasu gidaje a Washington da New York da suke da alaka da hamshakin attajirin nan ɗan ƙasar Rasha Oleg Deripaska, mai hulɗa da gwamnatin Kremlin da kuma Paul Manafort, wanda ya taɓa zama shugaban yakin neman zaɓen Donald Trump a ran shugaban ƙasar Amurka a shekarar 2016. Jama'an sun kwashe wasu akwatuna daga cikin katafaren gidan na Washington da ke unguwar masu hannu da shuni, sun sanya kyalle mai ruwan dorawa da suka rubuta ba a shiga a wannan yankin a daidai gaban gidan, kana suka fice wata mota daga gidan. Kakakin hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ya tabbatar da hukumar na gudanar da wani aiki wanda kotu ya bata izinin yin haka a cikin gidan, wanda a baya jaridar da Washington Post ta ce yana da alaka da attajirin nan na kasar Rasha. Sai dai nan da dan ba iya gano takamammen dalilin da yasa aka tare kuma ana binciken gidan na Washington ba. Kana kakakin na FBI bai wani karin bayani ba akan wannan batun. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da a yau Laraba masu fafutukan kare haƙƙin bala'adama suka sha alwashin gudanar da zanga-zangar lumana domin bukin cika shekara guda da gudanar da gangamin NSAS a Lagos da sauran jihohin Najeriya. A wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta fitar, kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos Mr. Hakim Odum Osun ya ce duk wata zanga-zangar da za a gudanar a Lagos haramtacciya ce. Kana rundunar bata ba da izinin gudanar da ita ba. Tunin dai wasu mazauna Lagos hankulansu ya fara tashi sakamakon barazanar gudanar da zanga-zangar ta NSAS, lamarin da suka ce ba su ji da daɗi ba a shekarar bara. Wakilin mu a birnin Lagos Babangida Jibrin ya ji ta bakin wasu mazauna birnin na Lagos a wannan rahoto da ya aiko mana.
Sunana ne Alhaji Abdan Sudu. A matakin da dandanar 'yan sanda ta ɗauka na ƙasa, mataki ne mai kyau. Shi kansa 'yan disas ɗin da ainihin aka yi a baya, ai ba wani abu ne illa sakaci. Na ga maganan ma a yi wani celebrating na ranar zagayowar 'yan disas, ai wannan ma ba ta taso ba.
Ai da akwai hukunci kuma an hukunta mutanen da suka kitsa wannan abu. Babu ma wani maganan cewa wai wani ko wasu za su ci tunanin yin wai wani gangami na cewa za su tuna da wannan rana.
Ranar 8 zuwa 20 ga watan Oktoba ba ne dai masu fafutuka suka gudanar da zanga-zangar 'yan SAS domin nuna adawa da yadda 'yan sanda ta rundunar SAS ke gudanar da ayyukanta. Lamarin da ake zargi na kaiwa ga halaka mutane wanda ba su so ba su gani ba. Tuni dai rundunar 'yan sanda a Najeriya ta ba da umarnin haramta rundunar ta SAS. A ranar 20 ga watan Oktoba ba ne dai ake zargin cewa jami'an tsaro na soji sun yi harbe-harbe a wajen da aka yi gangamin kawo ƙarshen rundunar ta 'yan SAS, da kuma ake zargin an kashe wasu masu zanga-zanga. Babban Jibrin, Murai Amurka daga Najeriya.
Toma Dalla, an jima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumomin Jamhuriyar Nijar sun bayyana shirin fara sayar da abinci a kan farashi mai rangwame, yayin da a yankunan da ake cikin tsananin halin bukata za a raba abincin kyauta da nufin sassauta wahalhalin jama'a. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemomin Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
La'akari da rashin samun wadatacciyar cimaka a damanar da ta gabata a wasu daga cikin sassan Nijar idan aka kwatanta da shekarun da suka gabata, inda a irin wannan lokaci na kaka farashin cimaka kan fadowa ƙasa, ya sa shugaban ƙasa Muhammad Bazoum Hamzarta ɗaukan matakai domin shafe hawayen talakawa.
Za mu ɗauki matakai fanni biyu. Fanni sayan cimaka mu fara rabata da sauran wuri, kyauta inda ya dace ko mu sai da ta rahusa a cikin faɗin ƙasar gaba ɗaya, amma tun saurin wuri insha Allah. Na ba ma Premier Minister da Director General na OPPN umarni mu tashi tsaye tun yanzu, kuma tun yanzu mu yi odan abincin busashe wanda cikin rani ya zamanto ko ina mun kai su, kuma mu sai da su rahusa ga jama'a. Kuma za mu kira ga kasashen waje su masu kamun mutallafinsu.
Tuna dai jama'a ta fara bayyana gamsuwa da wannan yunkuri. Rafi'u Habibu ɗan Ilela wani magidanci ne mazaunin birnin Yamai.
Mataki ne mai kyau, mai umfani. Shi ne ya kamata a ce na harko irin haka in ta faru, tunda shi talaka bai da wani abu da ya dogara da shi illa noma da kiwo. To kaga a bana noman kaga yadda ya zo daga rama, sannan kiwo shi ma shawar ba ko ina akwai ta ba, tukinan kaga kenan akwai matsala.
Shi ma dan jarida mai zaman kansa Zakari Adamu ya yaba da wannan mataki.
Wannan tunanin da gwamnati abu ne mai kyau da aka yi la'akari da yadda ga dukkanin alamu da wani shekarar bana ta kawo tangarda a wa'insu gurare na wannan kasar. kenan wannan yunkurin da gwamnati ta yi na rabawa mutane ci maka kyauta wani wuri kuma a sayi musu da rahusa abu ne mai kyau.
To amma daukan matakin raka wannan tsari ya zama wajibi dan kauce faruwar irin abubuwan da suka wakana a lokacin baya.
Shin hankalin da za a yi ga ita gwamnati shine ta dauki dukkanin matakai da ganin cewa wannan kudaden ko kuma ci maka da za a fiddo dan jama'a waɗansu ba su yi rubda ciki da shi ba kamar yadda muka gani hakan ya auku a waɗansu shekaru can baya.
To wannan muna kira zuwa ga shugaban ƙasa kama ga adalcin da yake kirarin zai yi. Muna fatan ya bi wannan abincin nashi da ya bada a ba talakawa saboda talakawa san kowa ba shi sun ka sani. To ya kamata abincin nan ya bada shi ya sa mutane wanda za su fi shi so da kwa waɗanda ke tsoron Allah ba waɗanda za a yi kishin maraba ba.
Daukewar ruwan sama a damanar da ta gabata a wani lokacin da amfanin gona ke kokarin murmurewa da dai gefe jinkirin da aka fuskanta kafin so mu samu ruwan sama a wasu sassan Niger sun haifar da karanci da tsada ci maka a kasuwanni sabanin yadda abin yake a shekarun baya idan irin wannan lokaci ya zagayo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu.
Mace-macen COVID-19 a Somalia akalla ya ninka sau 32 fiye da alƙalumar da gwamnati ta fitar a watan farko da annobar ta ɓarke a bara, a cewar wani sabon bincike da aka gudanar. Nazarin da ƙungiyar 'yan jarida masu yaɗa labaran cututtuka masu yaɗo ta ƙasa da ƙasa ta buga ya kiyasta cewa mutum 3,200 zuwa mutum 11,800 ne suka mutu da cutar COVID-19 tsakanin watan Maris da watan Satumbar shekarar 2020 a babban birnin ƙasar Mogadishu. A wancan lokacin gwamnatin Somalia ta ce mutum 99 ne suka mutu, kana 3,864 ne suka kamu da cutar a cikin kasar. Somalia ta bada labarin bullan cutar ta farko ne a ranar 16 ga watan Maris shekarar 2020. Yanzu baki ɗayan mutuwar da gwamnatin Somalia ta ce an yi a kasar shine 1,180. Kana waɗanda suka kamu da cutar ko sun kai 21,269. Waɗanda suka gudanar da sabon binciken sun ce akwai wasu bayanai da ba a ƙara su ba a cikin lissafi tsakanin al'ummar Somalia. A ƙarshe, ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ce dole ne kamfanin sadarwa na Facebook ya biya tara $4,750,000 kana biya jiyar $9,900,000 ga mutane da suka cancanci yin aiki da kamfanin waɗanda suka ce ana nuna musu wariya ana fifita 'yan kasashen waje akan ma'aikatar Amurka, a cewar wata sanarwar da ma'aikatar shari'a ta fitar. An tabbatar da nuna wariyar ce daga akalla har ranar 1 ga watan Janairu shekarar 2018 zuwa akalla ranar 18 ga watan Satumbar shekarar 2019. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta ce sautari Facebook yana kin ɗauka ko kuma bada aiki ga ma'aikatan Amurka kama daga 'yan ƙasa da masu neman mafaka da 'yan gudun hijira da masu takardar izinin zama ƙasar, amma yana ɗaukar ma'aikata masu biza na takaitaccen lokaci. Facebook yana kuma taimakawa masu irin waɗannan biza suna samun takardun zama ƙasar na dindindin, wato green card. A wani kokarin sasantawa na daban, kamfanin ya amince ya horar da ma'aikata bisa sharadi da ba a nuna bambanci, kana zai faɗaɗa binciken ɗaukar ma'aikata.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da sassan duniya ke ci gaba da fuskantar sauyin yanayi wadda ke barazana ga muhalli da sha'anin tattalin arzikin jama'a da ma zamantakewa tsakanin al'umomi, cibiyoyi masu zaman kansu da ke ayyukan bincike akan bunkasawa da alkinta tsirrai da itatuwa a Najeriya sun himmatu wajen cusaki da shukawa tare da rainon itatuwa da tsirrai a zukatan yara ƙanana. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kori ya aiko mana.
Cibiyar bincike da rainon itatuwa da tsirrai ta Kano, wato Kano Botanical Garden, na cikin cibiyoyi da masana kimiyyar tsirrai suka asasa a Najeriya da nufin bunƙasa ilimin kimiyyar rainon itatuwa ga ɗaliban da ke karatu a wannan fanni a makarantun ilimi mai zurfi. a farkon makon nan ne cibiyar ta Kano Botanical Garden ta shirya tare da gudanar da bikin fadakar da yara kanana muhimmancin tsirrai da itatuwa wanda aka yi wa lakabi da Plant Kids Day da Turanci.
Wannan ita ce kainuwa da Turanci sunanta water lettuce kun ganta sai Bahaushe yake cewa wai kainuwa da shan Allah ko saboda ita a ruwan ka saka ta kota juya ma ta dawo
bayani kenan ga ayarin daliban makarantun primary da na secondary yayin da ake kewayawa da su sassan cibiyar ta Kano Botanical Garden tsohuwar shugabar jami'ar tarayya dake Dutse a jihar Jigawa Professor Fatima Batul Mukhtar ta kafa cibiyar ta Kano Botanical Garden
bana ce muhimmiya a wurin mu wato wanda muke jajjawo yara muke sada su da tsirrai su san matsayin tsirrai a rayuwar mu su san muhimmancin su musamman tsirran mu waɗanda suke namu na asali waɗanda a yanzu yara da yawa ba su san su ba yara da yawa yanzu ka kawo musu irin su dinya danya kanya kadanya da sun da muka taso mu muna yara gidaje da yawa da akwai irin waɗannan tsirran saboda haka kuma ana sassa da su a dazuzzuka kuma gashi ana ta kuka akan climate change to duka shi yasa muka ga mu kuma muka yi tunanin cewa in aka kama yara suna ƙanana za a fi iya canza tunanin su a sa su su so tsirrai su so alkin tasu su nisanta da sassa da su din da sauransu
nazari da bincike da kuma fadakar da mutane kan muhimmancin tsirrai da itatuwa ga rayuwar bil'adama su ne ginshikan ayyukan cibiyar ta Kano Botanical Garden inji Dr. Aliyu Ahmad Nuhu manajan aikace-aikace na cibiyar
itatuwa ne da yawa da itatuwa namu nan na gargajiya nan muke rainan su tun daga kananan tsirrai har su girma su fara ƴaƴa ana yin nazari na kimiyya an tsara sashi na dangi na tsirrai muna wayar da kai number 1 number 2 muna abin da ake cewa conservation shine alkintawa na su wayannan tsirran da akwai su a garuruwan mu yanzu babu su sannan kuma na uku shine education wayar da kai na su mutane sai kuma recreation shi kuma recreation ne wuri ne wanda duk inda aka samu tsirrai wurin yana da nishadin zama yana da dadin zama to a nan Kano Botanic Garden kuma muna wannan duk kowane botanic garden a duniya kuma duka wayannan abubuwa uku shine jigon ayyukan
bayan lecture da jawabai ga daliban da sauran mahalarta taron daliban na cewa
suna rasu shin na koyi da ake shuka lawoyi da yadda suke girma tun suna karani sauran su
Nana Ummu Kulsum Adam na koyi yadda ake kula da tsirrai na koyi kuma a inda tsirrai za su iya fitowa
dama dai masana sun shanana ta muhimmancin cusa aqidar renan tsirrai da itatuwa a zakatan yara masu tasowa Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwali Kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu ta shirin ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya zaɓen shugabannin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a matakin jihohi ya bar baya da kura labarin da masana da manazarta ke ganin ya kauce wa tsarin demokradiyya jama'a assalamu alaikum A ƙarshen makon nan ne jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta gudanar da manyan tarukan ta na zaben shugabannin jam'iyyar a matakin jihohi a duk fadin kasar idan ka ɗebe jihohin Zamfara da Anambra da aka ɗage nasu har zuwa wani lokaci to sai dai kuma zaben ya fuskanci kalubale da dama a wasu jihohi kamar Kano da Lagos da Ogun da Osun har ma da jihar Bauchi inda aka tari aka gudanar da zaben a bangarori biyu daban-daban da kowanne ke da awar shi ne halattaccen zababben shugaban jam'iyyar a jihar Kano dai an ayyana shugaban rikon kwariya na jam'iyyar Abdullahi Abbas da cewa shine sabon shugabanta da aka zaba daga bangaren gwamnatin jihar Abdullahi Umar Ganduje kamar yadda gwamnatin da kasa ya tabbatar.
Mu dai mun san nan ne kawai aka yadda da shi kuma nan ne aka aika da jami'ai su bakwai daga Abuja suna nan muna tare da su kuma ba waɗansu jami'ai domin a je a gudanar da ratsa wani guri ba saboda haka muna tabbatar muku wannan shine zabe wanda aka yadda da shi na halal kuma ai da ma san da aka yi ma na unguwanni sun yi irin wannan wasan kwaikwayo din amma ba inda yake su
ana ganin kai ne jagoran jami'a ana ganin me yasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai kai ga hada kan yayan jami'ar sa ba gaba daya dan gudu tare a tsira tare
to an yi ta kokari ya hada kan yayan jami'a to amma ka san akwai waɗanda saboda wani kuduri da na takara wanda yake ba a zo kanta ba wato su ne suke kawo irin wannan wato ya mutsi amma dai muna tabbatar maka tunda dai duka ƴan uwa ne kuma ƴan jami'ar APC ne muna nan muna ta yunkuri domin a samu a daidaita da su
to sai dai kuma an gudanar da wani taron na daban a Kano a karkashin jagorancin tsohon gwamna Ibrahim Shekarau inda a can kuma aka ayyana Ahmadu Haruna Danzago a matsayin sabon zababben shugaban jam'iyyar na jihar
tun ga jihar Kano dama mun takara guda hudu ne a daya tun tafiya ma ta koyi hakuri sun fara guda uku daga cikin uku yanzu ni da Sharu Usman Balungu sai ya ban mun a bangaren mu cewa ya hakuri ya ban mun shugabancin saboda haka akai adaptin dawa da kuma tare da manyan karfoci da duka wajen jami'a da masu goyon bayan jami'a zuwa ni ne dan takarar su sauran shi ne abin da ya fara yau
wato Alhaji Haruna abinda za a ce yanzu ya nuna da ana da shugabannin APC guda biyu kenan a jihar Kano
ni dai a sani na ni ne aka zaba a matsayin shugaba to idan wani bangare ma su ma sun yi zabe ta ga su ma suna da damar shiga jami'a ba wanda yake tasa ce ta kowa da kowa ce wata kila ita kowa jami'a ita da tantance su waye suka yi akan ka'ida su waye suka ji tantance shiga zabe su waye ne yan jami'a suka zaba wannan shi ne kuna abin da za a yi
abinda za a duba Alhaji Haruna ai ita jam'iyya ta kan turo wakilai da suke kula da irin wannan zaɓen shin wani ne tabbatar ma da wannan mukami
shi shugaban da aka turo wani farfesa daga Kaduna wata makaranta babban makaranta ce daga Kaduna da kuma sauran shugabanni sun zo gurin zaɓen mu kuma sun suka tabbatar da cewa mu ne shugabannin shugabannin jam'iyyar APC a jihar Kano
me za ka ce a ƙarshen zaɓen da ya faru na wanda yake karkashin gwamna Abdullahi Umar Ganduje inda shi ya Alhaji Abdullahi Abbas ya fito a matsayin shi shugaba
to wannan ne me zan ce jami'an jihar tantance da idan ce su ma suna da haƙi ko ba haƙi wannan dukkan mai jami'a ne yayi barkan jami'a ne ce kuma tana da tsarin mulki tana da guideline tana da duk abin da ka sani ai me jami'a take idan za a yi zabe me guideline din ta yake idan mutane suna neman shugabanci a cikin ta menene tsarin mulkin jami'a ce me na kasa yake saboda akwai ka'idoji da yawa wanda kowaye zai yi sai tukunin ka'idojin saboda idan jami'a ta ga cewa ka'idojin da sun saka cewa su dama ba su yi akan ka'ida ba kaga magana ta kare
Alhaji Haruna wani me ya kawo wannan ma yin taruka guda biyu ne a jihar Kano me ya shafi me yake damun jami'ar APC ne a Kano a takaice
sai sun yi tijabi aka take wani lokaci akan samu fadin fadin juna wani lokacin kuma san rai yakan sa a kanin wannan amma mafi yawa abin da sake kanin wannan san rai da kuma cin yiwa kowa adalci saboda ka duk lokacin da ka ana samun rinjiwar sun yi watakila an sa san rai fiye da bukata al'umma sannan kuma an kiyo mutane adalci duk lokacin da kake ba za ka mutane adalci ba dole za ka samu abin da ba ka so
a jihar Bauchi ma wasu daga cikin 'yan takarar shugabancin jam'iyyar ta APC sun yi watsi da sakamakon da aka bayar da ya ayyana Babayo Aliyu ne sau a zaman zababben shugaban jam'iyyar inda suke zargin ministan ilimi Adamu da ya musu ɗauki ɗora a maimakon ba da damar zaɓen wanda jama'a ke buƙata sarkin arewan Bauchi Hassan Sharif na daga cikin masu ƙorafi kan zaɓen na jihar Bauchi
mu gaskiya kamar yadda aka kashe ta a 2019 ake so a sake kashe ta a 2023 domin duk wani dan APC yana fusace da abubuwan da ya faru saboda ba a yi wa mutane adalci ba an maida mutane kawai kamar wasu shara kawai a share a zuba su inda aka ga dama wanda ke wannan ba adalci ba ne tunda an saba ma ka'idar constitution an saba ma ka'idar na demokradiyya an saba ma dokar kasa domin an ce a yi kome a bisa ka'ida an consensus ne ko tsarin da ake biya ya consensus duka ba a yi ba an zo kawai an nada mana wani kuma ma wanda ya nadan saboda shi ne minista ne a tarayyar Najeriya saboda ba wahala ya yi ma siyasar aka ba shi mukamin ba ba masu zabe ba wani abu sai aka zo da list kawai gashi na a waya na list kawai aka zo aka karanta wa mutane kaga gaba daya ana so a rushe demokradiya ne a Najeriya ba so ake tabbatar da ita ba menene a ciki dan kana goyon bayan wani ka fito da shi fagen zabe tunda kana da karfin gwamnati da kai kudi a hannunka ka zo kai campaign ka masa campaign yace zaben sa yanzu mu mun fito mun tsaya zaben nan mun tabbatar da an tsaida an bi ka'ida ina tabbatar maka da yanzu ne sai chairman na jami'ar APC to amma abin bakin ciki shine abubuwan da ake yi kawai sai a ce wane kawo wane kaga wannan ba adalci bane
duk kokarin da muka yi na jin ta bakin minista Adamu kan wannan batu bai yi nasara ba to amma mun tuntubi kakakin jami'ar ta APC na kasa Salisu Na'in na Danbatta kan wannan dambarwa da ta baibaye zaben shugabannin jami'ar a wasu jihohin
to ita jami'a gaskiya waɗanda ta tura su shirye zabe abin da suka tura mata da shi za ta yi aiki babu zancen cewa domin waɗansu kawai waɗanda ba tura musu irin wannan kili ba sun yi nasu zaben shikenan a ce kuma su ma sun zaɓi shugabanni kaga kenan wato ita jami'a idan ta dai inda ta tura wakilanta aka suka zauna suka kirawo waɗanda za su taron nan suka yi aka zaɓi shugabanni to waɗannan su ne zaɓaɓɓu amma kuma kamar yadda ka sani akwai damar idan mutum yana da kuka akan abin da aka tabbatar da shi ko kuma a ka'idar da yake gani watakila su ba a yi musu daidai ba ko ba a yi mishi daidai ba to akwai appeal committee wanda jami'a za ta kaddamar kwanan nan akan waɗannan zaɓuɓɓuka da aka yi na shugabannin jami'a a jihohi saboda haka idan mutum yana da kuka akan wato wannan zaɓe da aka yi a jihansu to sai zo gaban wannan kwamitin ya kawo kukan shi in Allah da za a duba
to sai dai game da batun kafa kwamitin karɓar ƙorafe-ƙorafe kuwa Hassan Sharif ya ce ba wani tasiri da hakan ke yi
wallahi duk abin da suke yi mafi yawa na bogi ne yallaɓai abubuwan da suke yi ba abubuwa yanzu haka aka yi na waɗin nan aka ce akwai appeal committee akwai waye duk ba su yi ba aka zo aka ce za a yi aka zo aka yi na local government aka yi haka muka yi magana aka ce mu yi haƙuri mu kuma abin da sa muka yi haƙuri mun ɗauka na ɗauka cewa ni in na zama state chairman na tabbatar zan gyara waɗannan abubuwa.
Dama dai mai fashin baki kan lamuran siyasa Farfesa Dalla Muhammad Bada na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. Na ganin tuni da jam'iyyun siyasar Najeriya suka kauce wa siraɗin demokuraɗiyya a tsarin zaɓen 'yan takara da shugabanninsu.
Waɗannan jam'iyyu sun yi tsaye ba su yin demokuraɗiyya a cikin gida. Wasu su yi demokuraɗiyya wajen tacewa. Su hidda mutanensu na kirki da jama'a kisu ba su so haka nan wanda su manyan jam'iyyu ka so shi ake tadin kowace haya ta magudi a tabbatar da shi ne dan takarar jam'iyya.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Nasiru Adamu Elhikaya. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma sai labarai a takaice.
A takaice ministan harkokin cikin gida mai riko na Taliban da Amurka ta kara shi a cikin jerin 'yan ta'adda a duniya ya shirya wani buki a birnin Kabul na karrama 'yan kunar bakin wake da suka dauki alhakin kashe dubban sojojin Amurka da kawayenta. Sirajuddin Haqqani da Amurka ta ajiye tukunci a kansa na dala miliyan 10 ga wanda zai bada labari da zai kai ga kama shi ya gana da wasu maharan a wurin bikin na ranar Litinin wanda aka yi a wani babban otel a babban birnin Afghanistan in ji kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida Kari Sa'id Khosti. A ranar Alhamis hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a nan Amurka ta kai samami a wasu gidaje a Washington da New York da suke da alaka da hamshakin attajirin na ɗan ƙasar Rasha Oleg Deripaska mai hulɗa da gwamnatin Kremlin da kuma Paul Manafort wanda ya taɓa zama shugaban yakin neman zaɓen Donald Trump a zaɓen shugaban ƙasar Amurka a shekarar 2016.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana
za ku jo ta abokanan aikin mu daga Najeriya da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da yake ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.